Your voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku yau Talata 12 ga watan Yuli na shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Babu Yakub da kanin labarai.
To ba wallahi adadin mutanen da suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da race ta kai akan wani bene a garin Chasiv-Yar dake gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin. Kwamitin Majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka zai saurari shaidu a yau Talata da ke da alaka da kungiyoyin masu tsatsauran ra'ayin 'yan mazanjiya da tashe-tashen hankula a yayin da suke yunkurin hana tabbatar da nasarar da Biden ya samu a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 a kan shugaba Donald Trump mai ci a lokacin. Kana Majalisar Dinkin Duniya ta ce a ranar 15 ga watan Nuwamba ne ake sa ran yawan al'ummar duniya zai kai biliyan 8, inda kasar India za ta maye gurbin China a matsayin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya.
Kanin labaran kenan, bayan labarin duniya kashi na farko za ku ji cewa hukumar shige da fice a kasar Ghana ta baiwa jami'an ta umarnin ƙara saka ido akan iyakokin kasar saboda hana 'yan Boko Haram da suka tsere daga gidan yarin kuje na Najeriya shiga cikin kasar. To ko me masana tsaro ke cewa?
Baki suka shigo haka suna bidan gudun kwana, masu gidaje su kuma su sa hankali ba batun kudin ba ne dai, because wasu dai nasu dai ne kudi ba su san inda suka fito ba, walaiki suke yi ba wani tambaya a dai karbi kudi.
Yayin da damuna ta fara kankama a jamhuriyar Niger, farashin takin zamani na ƙara tashin goron zabi sanadiyar yakin Ukraine da Russia.
Nan inda muke muna jiran inda Allah zai shi da mu, yanda gwamnati zai shi da mu, amma in mun ga abun ba rawa ba to mai sai mu bari, tunda ba ka yin noma rani ko na damuna dan kai asara, dan dai kai kana son ka ci da dan Niger.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sokko take gabatarwa. Amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da rashe ta kai akan wani bene a garin Chasiv-Yar da ke gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin, yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv. Mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bil'adama da yakin na Ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce Russia na da babbar dama wajen harba makamai masu linzami, duk da jigilar miliyoyin daloli na makamai da gwamnatocin ƙasashen yammacin Turai suke yi zuwa Ukraine. Wani harin roka a ranar Asabar ya rusa wani ginin bene na kwana mai hawa biyar. An ceto mutane tara daga ƙarƙashin buraguzai, amma wasu da dama sun makale. Chasiv-Yar dai na da tazaran kilomita 20 a kudu maso gabashin Kramatorsk, birnin da ake sa ran zai kasance inda dakarun Rasha za su fi aunawa a lardin Donetsk, bayan da suka yi ikirarin samun nasara mako guda da ya gabata a lardin Luhansk da ke makwabtaka da ƙasar. Kwamitin Majalisa da ke binciken tarzoman ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a zauren Majalisar Dokokin Amurka zai saurari shaidu a yau Talata da ke da alaka da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi 'yan mazanjiya da tashe-tashen hankula a yayin da suka yi yunkurin hana tabbatar da nasarar Joe Biden a zaben shugaban ƙasa da shekarar 2020 a kan shugaba Donald Trump mai ci a lokacin. Har yanzu dai kwamitin Majalisar Wakilan bai bayyana wanda zai bada shaida a zamansa da baya-bayan nan, amma ana sa ran zai kasance Jason Van Tentehove, wanda ya bayyana kansa mai yada farfaganda na kungiyar da ake kira Oath Keepers ta masu adawa da gwamnati. Mambobinta na cikin magoya bayan Trump kusan 2,000 da suka kutsa kai a cikin harabar Capitol. Ana sa ran bahasi na gaba zai mai da hankali ne akan rawar da kungiyar 'yan bangar siyasa ta masu tsatsauran ra'ayin mazanjiya ta Proud Boys ta taka. An tuhumi shugabannin ta biyar da laifin hada baki a rikicin da ya barke a babban birnin tarayya, kuma suna jiran shari'a a ƙarshen wannan shekara. an dai shigar da irin wannan tuhuma akan wasu 11 na kungiyar Oath Keepers, inda uku daga cikin su suka amsa laifin su. Trump ya cecceki kwamitin, inda ya kira mambobin kwamitin tara, 'yan Democrat 7 da 'yan Republican 2 masu adawa da Trump, 'yan barandan siyasa da masu kutse. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce a ranar 15 ga watan Nuwamba ne ake sa ran yawan al'umman duniya zai kai biliyan 8, inda kasar India za ta maye gurbin China a matsayin ƙasa mafi yawan jama'a a duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da rahoto mai suna hasashen yawan mutane a duniya a shekarar 2022 a ranar yawan jama'a ta duniya, wanda ake gudanarwa a duk shekara a ranar 11 ga watan Yuli. Taken bukin na bana shine duniya mai mutum miliyan 8, zuwa ga kyakkyawar makoma ga kowa da kowa, samar da dama da tabbatar da haƙoƙi da kuma tabbatar da zaɓi ga kowa. Duk da cewar shekarar 2022 ta kasance shekara mai matukar mahimmanci ga yawan al'umma a duniya, a cewar babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, karuwan yawan jama'an yayi kasa da kashi 1 a cikin 100 a shekarar 2020, kuma karuwan mutanen na tafiyar hawainiya tun shekarar 1950. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan al'umman duniya na iya kaiwa biliyan 8.5 a shekarar 2030, kana ya kai biliyan 9 da biliyan 700 a shekarar 2050, sa'annan ya kai biliyan 10 da biliyan 400 nan da shekarar 2080. Ana hasashen yawan jama'an da zai tsaya ne cik a biliyan 10 da biliyan 400 har zuwa shekara ta 2100.
An jima kaɗan ba baya kubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Hukumar kula da shige da fice ta Ghana ta bayar da sanarwa ga dukkan kwamandojin shiyoyi da na sassan ƙasar da su ɗauki tsauraran matakai a dukkan iyakokin shiga ƙasar, tare da ƙara yin sintiri biyu bayan fasa gidan yarin kuje da aka yi a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, a makon da ya gabata. Wakilinmu Idris Abdullah Bako ya aiko mana ƙarin bayani.
A cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar da sa hannun mataimakin controller general na hukumar shige da fice ta Ghana, Loud Ofori Afrifa, hukumar ta ce mai yiwuwa 'yan Boko Haram da suka tsere daga gidan yarin kuje za su yi yunkurin yin hijira zuwa Ghana ta hanyoyin da aka amince da su da kuma haramtattun hanyoyi, idan aka yi la'akari da yanayin ƙaura da 'yan Najeriya ke yi zuwa wannan yankin. Sanarwar ta ce a daren Larabar 6 ga watan Yuli, wasu da ake zargin 'yan Boko Haram ne suka fasa gidan yarin kuje da ke Abuja, inda rahotannin hukuma suka nuna cewa akalla fursunoni 443 cikin 879 ne suka tsere sakamakon fasa gidan yarin. Daga cikinsu akwai akalla fursunoni 64 da suke da alaka da kungiyar Boko Haram. Domin haka hukumar shige da fice na Ghana na sanar da duk kwamandojin shiyoyi da su ɗauki tsauraran matakai a duk iyakokin shiga don daƙile tare da kame duk fursunonin da za su yi yunkurin kutsawa cikin ƙasar nan. Masani akan harkokin tsaro Adib Sani ya dace da wannan matakin da hukumar Ghana ta ɗauka. Ya ce Ghana ce ƙasa ta farko da waɗannan fursunoni za su nemi mafaka, sabili da matsayin ci gabanta a yanzu da kuma kasancewarta ana magana da harshen Ingilishi.
Kullum na fadi kamar ya kamata mu yi hankali kwarai, because da yawansu in suka fita haka favorite destination su ni Ghana, because Ghana mun yi prosperous kuma muna turanci, and so in suka fita suna iya su guju su shigo muna ne. And wani lokaci kuma na fadi kamar akwai wasu Nigerians da ke Ghana, especially criminals da aka kama, they are already wanted, amma because bamu share intelligence, bamu da wannan shared database, muka kama su garin gaba mu san kaman ana bidan su daga Nigeria bani.
Masanin tsaron ya bada shawara kamar haka,
kuma mu include mutane kauyukan da ke border areas nan duka cikin processing, because muka release information haka su wanda ke bidan information din da sun fi kowa ne yan garin da ke border areas nan, gudanarwansu ke da social media account ko gudanarwansu ke da internet. Ya kamata mu kai wajen mu gwada musu kesinga, mu gwada musu kaman ga abin da yayi Nigeria impossibility that sun shigo muna is very high, so ya kamata kowa ya bude idanunsu. Kuma mu advise in baki suka shigo haka suna bidan gudin kwana, masu gidaje su kuma su sa hankali, ba batun kudin ba din dai, because what today nasu dai ne kudi ba su san inda suka fito ba, wani aiki suke yi, ba wan tambaya a dai karbi kudi kai, wan tambayoyi ina kake aiki ina ka fito, wani ne babanka wani ne mama, ehe, so dan ka ga any red flag kai ya ka notify authorities. So wannan duka ya kamata a yi a fadi ban mutanen mu, kuma yan sanda, sojoji, immigration ta su duka sun kamata su kuma su yi aikin su da kyau, so at least mun ya mu save guard kasan Ghana from wannan mutane.
A ranar 19 ga watan Afrilun 2019, hukumar yan sandan Ghana reshen gundumar Ada dake yankin Volta ta taba kama fursunoni 9 da suka tsere daga gidan yarin Uwayar Najeriya, yayin da suka yi kokarin shigowa kasar ta kogin Volta. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullahi Bako. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Baba Yakubu ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya gana da wasu shugabannin matasa guda 6 daga Myanmar wanda aka fi sani da Bama a birnin Bangkok a ranar Lahadi ne ta gabata, yayin wata ziyara da ya kai a kasar, inda ya buƙaci kasashen yankin su ƙara matsawa gwamnatin sojan Myanmar lamba akan ta koma kan tafarkin demokaradiyya. Myanmar dai na ci gaba da fuskantar tashe-tashen hankula bayan da sojojin kasar suka hambarar da gwamnatin farin hula a watan Fabrairu shekarar 2021. Fiye da mutane 91,000 ne suka rasa matsugunansu daga Bama, a halin yanzu suna zaune a Thailand, wasu su bayan sun guje wa zalunci daga gwamnatin sojan. Blinken ya yi magana na kusan sa'a guda da shugabannin kungiyar matasan da ke zama a Thailand akan lamarin da ke faruwa a can kasarsu. Washington ta toshe yunkurin gwamnatin Bama na daukar kusan dala biliyan 1 a babban bankin tarayya na New York kwanaki bayan da gwamnatin mulkin sojan ta kwace mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Umarnin zartarwa da shugaba Biden ya bayar ya baiwa jama'an Amurka ikon toshe waɗannan kudaden har abada. A ƙarshe, rikicin bindiga tsakanin kungiyoyi masu gaba da junan su ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da 50 tun daga ranar Juma'a a kusa da babban birnin kasar Haiti, Port-au-Prince, kamar yadda wani magajin gari ya bayyana a jiya Litinin a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tashe-tashen hankula a yankin Caribbean. Harbe-harben da ya barke tsakanin gungun 'yan bindigan a wata anguwar marasa galihu ta Siete Soyel ya kuma yi sanadiyar raunata fiye da mutane 100. A cewar magajin garin Siete Soyel, Jewel Jones, wanda ya kara da cewa 50 daga cikinsu na cikin mawuyacin hali. Mutanen da lamarin ya shafa a lokacin harbe-harben, harsasan sun bi ta rufin gidajensu ne suka kashe su, in ji Jones a wata hira ta tarho. Mutanen da ke kokarin tserewa daga yankin kuma an same su da harsashe a jikinsu. 'Yan daban sun kuma toshe hanyar shiga tashar mai ta Veroz, in ji jaridar Haiti Le Nouvelles. Ofishin Prime Minister Haiti Ariel Henry bai ba da martani nan da nan ba a lokacin da aka buƙaci jin ta bakinsa.
A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin nama a jamhuriyar Niger, yayin da damuna ta fara kankama a kasar, farashin takin zamani na ƙara tashin goron zabi, sanadiyar yakin Ukraine da Rasha hakan na zuwa ne bayan karɓe kasuwar takin daga ma'aikatar gwamnati Kaiman zuwa hannun 'yan kasuwa da ke shigar da takin daga waɗansu ƙasashe. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana ƙarin bayani daga birnin Kwanni.
A daidai lokacin shiga lokutan damana ta wannan shekara a jamhuriyar Nijar, inda aka soma yin shibka ko ina a fadin kasar da ma canjin yanayi da ake fama da shi, sai halin ya koka tsakanin Rasha da kasar Ukraine, inda mafi yawa daga takin zamani da kasashe da dama ke amfani da shi a nahiyar Afirka domin bunkasa noma na sawara ni sawa damana. Takin zamanin ya yi tashin hadarin gwabron zabi a waɗansu wurare a kasar ta jamhuriyar Guriyar Nijar, kamar yadda Abdullahi Sarkin Noma ya yi mini ƙarin bayani.
Ga gwamnatin ma da gare mu na Afirka, sai ka iske taki ya yi kaɗanci, sartu yanzu dai shekarar gala muka shiga tsamana, ana cikin halin wasu yaƙe-yaƙe ce, wasu ƙasashe sai da su na ga tallaho mana da taki wannan. Kamar yanzu ka ɗauki su Rasha su Ukraine, su ne mutanen da ya zamanto masu ƙarfi akan wannan al'amari na noma, kuma taki akasari suna ga sarho shi suna kamun shi nan.
Shin menene ya haifar da wannan lamarin wa ɓangaren 'yan kasuwa masu shigowa da takin zamanin? Ita ce tambayar da na yi wa ɗaya daga cikin su, wucewa da Sa'idu Suleiman Haske Tawa.
Matsalar yakin na tasra abun ya lalace, don bara ma ai mun yi kawo taki kuma an wadatu da shi, to bana takin ne ba a samu ne. Muna bakin kokarin mu muna shigowa da ɗan daidai, amma bai isa jama'a gaskiya, tunda ba a samu shi, tunda gwamnatocin ƙasashen da muke sayo shi ba su bari ya fito, saboda kar su ma su samu matsala kai. Dama muna sayo shi bene, muna sayo shi Togo, to yanzu ba su bari shi fito sai da dubara da wasu hanyoyi, wato kaga dalilin da yasa karancin shi kenan.
Manoma na cewa da zaran wannan lamarin na tsadar takin zamani ko tsinkewar shi ya tsawaita, to suna iyayen saranda gaba daya su kama wani aikin a nan gaba, inji Sami Kureja ko shugaban haɗin kan ƙungiyoyin manoman Rani na jihar Tawa.
Nan inda muke muna jiran inda Allah zai shi da mu, yanda gwamnati zai shi da mu, amma in mun ka ga abun ba rawa ba, to mai sai mu bari, tunda baka yin noma rani ko na damana dan kai asara, dan dai kai kana son ka ci da dan Niger.
Takin zamani ya halba tun lokacin da hukumomin kasar ta jamhuriyar Niger suka dakatar da sayar da shi daga ma'aikatar Kaiman ta gwamnati zuwa hannuwan 'yan kasuwa, inji Sami Kureja ko shugaban haɗin kan ƙungiyoyin manoman Rani na jihar Tawa.
A bisa yanzu da nake maka magana, buhu takin zamani jikka 25 yake a kasuwa, kuma baka samun shi ko ga hannun na gwamnati sai daga hannun 'yan kasuwa. A shekarun baya gwamnati shi da kanshi yake oda taki da wannan kamfani da ya girka na Kaima, in yayi oda shi sai ya karya shi subvention, sai ya saida mana shi jikka $13. To Kaima ta mutu, babu ta sai mutanen ta annan.
Noma ɗaya bayya a biki ba takin zamani, yayin da yakin Rasha da Ukraine ya ƙara haɓaka tsadar shi da ma ƙaramcinsa a ƙasashe kamar jamhuriyar Niger. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwa mu da ku a wani sabon shiri na tsaka moya. Muna fatan mun samu mai kula mai lafiya. Shin wai gaskiya ne birnin Kebbi headquarter jihar Kebbi ta fi kama da headquarter karamar hukuma maimakon headquarter jiha? Shin wannan gari mai tarihi ya ko canja a cikin shekaru 10 da suka gabata? Sannan daga cikin gononin da aka yi a jihar Kebbi, wanne ne za a ci yayin rawar gani? Wannan na cikin abubuwan da zamu duba a ci gaba da duba dambarwar siyasa da ke gudana a can jihar ta Kebbi, inda ake samun 'yan jam'iyya mai mulki ta APC suna barin ta suna komawa wasu jam'iyyu kamar su PDP. yamma muna tare da bakin mu Alhaji Sani Zauro Zannan Gwandu da kuma Alhaji Abdullahi Lamba da masanin yawuri wanda wakilin mu na Kebbi da Sakwatin Muhammadu Nasir ya hada hancin su domin su yi mu haura kan wannan tambarwa ta siyasar wannan jiha. Malamai bismillah.
Kuna so ɗan jarida su tsaya su dubi Kaduna, su dubi Borno, su zo su dubi Kebbi, su wani aiki aka yi magarin birnin Kebbi da sauran local government 20 wanda ya bambanta inda aka gaje ta da. Ma'aikata nawa yanzu ka ba aiki ba a ba su hakkin su ba har da auna nan ba. Na ba aiki ba a bani aiki ya kuma gida na yi iske ni yace zai biya ni kuɗi na. Ya biya ni kuɗin aiki na. Na yi chief of staff. Na yi advisor. Ya ce zai biya ni, ya biya ni. Na zo na yi yanzu member da civil service commission. Bai bani sabarin gratuity ne bai bani abin nan farashin allowance ba. Duk wanda ke iri na akalla in dai mutum zai faɗi tsakani da Allah. Haƙƙoƙin mutane da aka riƙe. Albashin mutane a tambaya yanzu menene wani sai ake kan mutane. Abubuwan da aduba cikin gari har yanzu in ka yi binnin kabi. Ba a bambanta ta da cewa tsakani headquarters local government da local government. Da sauran jihohi wanda bi ya shiga cikin Kaduna ya ga irin yadda aka juya Kaduna ta koma wanda duk yaje Kano ya ga yadda aka juya Kano wanda duk yaje Maiduguri ya ga yadda aka juya. To mu abinda muke fata ba mu zo zagin wani ba. A haƙƙin nan da aka ba mutum na amana da samanta adalci ga ma'aikata, samanta aiki ga ayyuka na raya ƙasa, don har yau mu ba a taɓa kawo wani babban amshaki a garin birnin Kano cewa ya zo ya ƙaddamar da aiki da ya kai naira miliyan 1,000 ko miliyan 2,000 da aka yi wa don cigaban jihar Kano. Don kuma an yi ina son isa ina aka yi shi.
To yanzu alaƙa
lokacin Aderu na ina ban gama ba lokacin Aderu na Dauna ya zo da wasan ju'an kaddamar da ayyuka ya zo da Akifu Abubakar an kaddamar da ayyuka shi wannan yanzu wasu ayyuka aka yi muna da labarin an zo da Osubanjo an je an gwada wani hili da ake wai wai za a yi tara wai za a yi wurin abin da shi hannu to aikin nan aka wuce ya wuce a kashe miliyan 100 ko miliyan 150 irin wannan aikin ya gabata a doko wasu na aikin ci gaba suna flyer over suna yin wurin makarantun ne suna gina wasu abubuwa da jama'an ƙasa za su rayu ko shi kenan sai a bama haka nan zube.
To yanzu Alhaji Abdullahi Lamba ficewar ku daga cikin jam'iyyar APC zuwa PDP kana ganin kamar wani tasiri zai kuma wani mataki na kuka doka ganin cewa kila
ku sai wannan abin da muke so mutane ne rike ku yawon wayo ne Allah mu dawo mu ceci kanmu da kanmu don aiki ya riga ya sani. Yan takarar da suka hito da Aliyu ya zo shi ya ɗauko Atiku ya gabatar kuma shi ya jagoranci aka tsaye da Atiku takarar gwauna kuma shi ya ba da taimakon duk abin da ake so ya haɗu wurin Ɗahir Manga an je da ɗan gudunmuwa an ansa wurin maga takarda wa maku duk su ba da gudunmuwa don a yi nasara amma ƙarshenta ya aka kwashe da su. Jihar da take babu duk wanda ya san jihar Kano shekara goma in ya dawo ya ganta bai ganin wani abin da ya canza. Don babu wani abin da aka kusa mata an ba da kuɗi a yi aiki to ina aikin da aka yi.
To Alhaji Abdullah Alhaji Sani da yake muna so mu mai da hankali ne akan siyasa ka cokan
da yake abin da nika so gare ka ga rurar da Alhaji Lamba maganar siyasa ta baka ba malakar mulki ta nika ba
maganar mulki ba
zaka zaka in ya san maganar mulki ta zai da ni ban kuma gana da shi sai dai ya yi buga sakataren gwamnati su yi da kamar waya don sakataren gwamnati ya san mulki shi ya san abin da gwamnati ta yi aiki jihar ga Sani Zauro bai san mulki ba ban san wanda aka yi aiki jihar ka ba ni abin da nika sani siyasa maganar siyasa ɗaya ta muka yi wannan magana ajiyar da bamu ta siyasa muka yi sannan tsakanta ina zuwa sannan ita maganar gwamnati gwamnati ya yi kaza gwamnati bai yi kaza ba shi duk ɗan siyasa ta jihina suka gwamnati yanzu to a yi tunanin wanda ya zana da ta farko shi bai taɓa sokar ta ba sannan ta biyu bai taɓa sokar ta ba sannan a ce kuma gudu shi ka ba da arziki ba Allah ka ba su sannan mu mun san jihar Kebbi a ce kuma gudu me yasa ya kashe PPP ta da Dauda Lamba an kai da Dauda Lamba an kashe PPP ta da sosu ka ya mace PPP ta ta ya kuce ta zan mutuware ta zangawa ta zan iska wanda ya zan iska ka ɗauka shi kai cikin washe wace amma halin da muke ciki yanzu shin bannan da su Audu Lamba sun kuwa PPP can dori shin yanzu ɗan PPP na yadda da su ka tambaye shi ta kuma sannan su ɗan PPP sun anshe su amma za ta ba su gaskiya ba Audu Lamba shi tunani bannan da yawa ɗan PPP suna nan sun rubuta rana kaza ga wadan kaza Audu Lamba ya soke su rana kaza ga wadan kaza wani ya soke su suna nan sun aje magana cewa mu yi magana siyasa ba magana aikin gwamnati ke ba matsayin aikin gwamnati zaka daka kuma kana aikin gwamnati don wanda ake akari ya sa Atiku Bakude yake yayi aiki gurgudu gurgudu aikin gwamnati Allah Atiku Bakude yayi aiki ko ana so ko ba so ko Atiku Bakude yayi aiki wallahi wallahi aka zaka ta don kana magana ba mai sama azaba ba
bari Allah ya sanya
sa kana magana ba mai sama azaba aka zaka ta kace don kana magana
mai bango
ko da kace ni alheri ya mai riga ya mai tago alhamdulillah alheri ya mai riga ya mai tago amma alheri bata suka te ba ban soki alheri ba ko ina ban ci alheri min kwali ba ni alhamdulillah hakko wani ina ci alheri bilki alheri da an kwali shi kuma na an kwali da gwamnati alheri ban bace ba hakko wani ban bace alheri kuma ban bace kare ne abba hakikanin gaskiya ni ina samu ga mutum ina samu amma halin da nake ciki yanzu Atiku Bakude shi agwala dole dole kan siyasa da kai Atiku Bakude makin Allah ne ni wallahi ina kare Atiku Bakude ga aikin da yake haka ne don ina ji sauransu don muna da 200 da wani abu da kadakanta nayi magana ta kai magana na kyare in ko gaddaba muka mu aji in ajiwa nayi lokacin abin da gare mu 200 da wani abu a sai ajiba ko wacce karamar hukuma ina gwannin Atiku bai aiki ba babu shi sannan dan kan kurgilin da ake kan wanda ya aiki wanda ya aiki babu inda Atiku Bakude babu wanda aka bai Atiku Bakude ba shi ya biya Atiku Bakude ya ba shi kai Atiku Bakude ya biya ba shi kai Atiku Bakude halin da muke cikin su tun ne hasa da Atiku Bakude a ciki a cikin wahala to haka ce Atiku Bakude shi ba shi ba kai ne gwanin ba Allah ya ba shi kuma ɗan kaba ci Atiku Bakude kace bai aiki ba da kai ciki don ka ce wa mai kuri'a dan kace Atiku Bakude ba ni kware bane da kai ciki don ka ce wa mai kuri'a dan kace Atiku Bakude da kwarena in aikin zagayi ka samu in aikin zudubi yayi da kai ciki in aikin sharri yayi da kai ciki audu lamba mu komo mu Allah mu yi magana siyasa ba magana mulki ne kai ba magana mulki ban san me yake Atiku Bakude abin da ayyukan da yayi ba ayyukan da yayi na sani bayyane ko muna da wadduwa babu inda Allah Atiku Bakude bai yake ba wallahi sai kan mu ji tsoron Allah mu samu abin da gaskiya ta kila dai bai biya ka kungilan ka ba sai dai kila biya ka aikin ka ba kana da magana kana da haƙƙin kai magana don kayan aiki bai biya ka kana da haƙƙin gare shi duk zaɗan da muka cikin Najeriya din muka ta sai ai haniya amma da an ka sa Atiku Bakude shi a ciyama babu inda an kai fada har muka bai lafiya da hada da gari Atiku Bakude har ya kasance tulumbu ya ce Atiku Bakude Allah shi ma albarka mun gode kwarai da miskinka assalamu alaikum kuma jin barka gwamnati mun bato harkar gwamnati in harkar siyasa za a yi da ni a tabe na in yayin harkar gwamnati wallahi sai wata zai in yi kuma mun azar harkar gwamnati a cikin tarihi barka siyasa ne ka Atiku Bakude Allah shi ma albarka mun gode
eh yanzu kai Alhaji Abdullahi me zaka ce akan wadannan maganganun da Allah ya sani sannan kuma wace irin dama ce ko haka ne
ke so mu duba a fata suna yankon wa
Allah ya zabe shi don biyan bukata Atiku Bakude Allah ya zabe don biyan bukata kuma ya zabe Allah kai kai ba da mulki kai kai gol Allah kai ka kare mai mulki kana aiko mala'ikun ka su kare mai mulki kana aiko aljannu ka kare mai mulki mu ko muna roƙo Allah ya kare Atiku Bakude
Alhaji Abdullahi yanzu
da wani sheri kuma har abu da ban yi amma duk wanda ya yi mun aikin da ba daidai ba dole a faɗe shi
to mun ka ci kuma da mun aikin daidai
na ce ba ni son dan gwandu wannan zalunci ne abinda ta ne in an ba albasa ruwa a baya no
tahin wani mutum wanda ya gwanda
yanzu Alhaji
Abdullahi gwandu kana ji
Alhaji Abdullahi mu mai da hankali
mu kai gwandu kan
yanzu da yake hukuma jam'iyyar PDP wace irin dama ce ko ha gani kila ga jam'iyyar ta PDP wanda za a exactly samu galaba canza abubuwan ta gani an yi mata ba
a gaishe ku malamai to juma'a nan za mu diga aya sai mun dawo mako na gaba mu kawo muku cigaban wannan haura yanzu a madadin baki namu Alhaji Sani Zauro da kuma Alhaji Abdullahi Lamba ta da kuma wakilin namu Muhammadu Nasir da ya hada su muhawara Aliyu Mustafa Sokoto ne ke muku ban kwana daga Washington mun fi ku lafiya
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takeice
to baban da a takeice
Adadin waɗanda suka mutu sakamakon harin makamai mai linzami da Rasha ta kai akan wani bene a garin Chasiviar da ke gabashin Ukraine ya kai 30 a jiya Litinin, yayin da wani hari kuma ya yi sanadiyyar mutuwar mutane uku a birni na biyu mafi girma na Kharkiv. Mutuwar fararen hula ya nuna irin asarar rayukan bala'adama da yakin na Ukraine ya haddasa a cikin wata na biyar da fara yakin.
To, masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi, da misalin ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.